أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum, muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani albarka da alheri da falala da ke cikin wannan wata na Ramadana, Allah ya haɗa mu da su. Dukkan wata jarrabawa marar daɗi, ni da ku Allah ya kare mu daga gare ta. Iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da zuriyarmu, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu, ya musu rahama, ya yafe musu. Mu da muke raye, muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, sannan ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a garuruwanmu da a ƙasarmu Najeriya, Allah ta'ala ya magance mana. Kuncin rayuwa da talauci da yunwa da ake fama da shi, muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙa mana. Waɗanda baitul mali ke hannunsu, Allah ya ba su ikon buɗewa don su ciyar da al'umma fi sabilillahi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1445 insha Allah ta'ala. Na'am, ni zan karanta ko ya? Ni zan karanta maka injiniya? Yau ba kai lati ba? To ai punishment din bai gare ba, ai ba na kara da yance ba. To wannan media ne, wato kafofi na television da radio da suke sanya wannan tafsiri, da kuma bayan Allah da suka ɗauki nauyi mu da su duka Allah ya mana tarayya a cikin lada a gidan aljanna. Kamar yadda muka sani, ba a gama faɗa lokaci ɗaya, akan ci gaba da faɗa idan an samu ƙari. Waɗanda sunayen ya iso gare mu bisa ga abin da aka bani a yanzu, ba ni ne mai tantancewa ba, su ne masu tantancewa. An samu guda 45 insha Allah. Na farko akwai Alhaji Ibrahim Gerawa, Gerawa Oil Mills, ya ɗauki nauyin guda 10. Na farko Freedom Radio Kano FM 99.5 daga 11 zuwa 12 na dare. Akwai Freedom Radio Dutse FM 99.9% daga 10 zuwa 11 na rana. NTA Kan Hausa Star Times daga 10 zuwa 11 na dare. NTA Kano Star Times daga 11 zuwa 12 insha Allahu ta'ala na dare. Na biyar akwai Express Radio Kano FM 90.3 daga 10 zuwa 11 na rana. Na shida akwai Radio Kano AM 729 daga 12 zuwa karfe 1 na dare. Na bakwai akwai Radio Kano FM 89.3 daga 12 zuwa karfe 1 na dare. Na takwas akwai Katsina State Radio AM 92.1 daga 10 zuwa 11 na rana. Akwai Rahama Radio Kano FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare. Akwai Taswira TV shine na 10 daga 10 zuwa 11 na dare. Sai kuma na 11 da 17 Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyi, dan kasuwa ne. Na 11 akwai NTA Bauchi Channel 9 TV daga 10 zuwa 11. Na 12 akwai NTA Sokoto Channel 7 TV daga 6 zuwa 7. Akwai na 13 NTA Birnin Kebbi Channel 39 TV daga 11 zuwa 12 na dare. Na 14 akwai Radio Nigeria Kaduna AM daga 6 zuwa 7 na yamma. Na 15 akwai Virgin FM Abuja daga 10 zuwa 11 na rana. Na 16 akwai Farin Wata TV Abuja daga 10 zuwa 11 na dare. Na 17 akwai Equity FM 103.5 Birnin Kebbi daga 6 da rabi zuwa 7 da rabi na yamma. Lokacin bude baki kenan wannan. Sai na 18 da 19 akwai Alwalidain Charitable Foundation Gombe. Wannan Alwalidain Charitable Foundation foundation ne da muka yi rijista don mahaifiyata da mahaifina da suka rasu. Fata dukkan aiki da aka yi na alheri da shi Allah ya kai ladan zuwa gare su a matsayin sadakatun jariya. Na 18 akwai NTA Gombe daga 8 zuwa 9 na dare. Akwai Jewel Radio FM Gombe daga 9 zuwa 10 na rana. Sai na 20 da 21 Akitek Muhammad Dallali ya dauki nauyin Sunna TV daga 10:11 zuwa 12 na dare. Ya da kuma Unity FM Jos 93.3 daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai na 22 Professor Muhammad Bello Abubakar ya dauki nauyin Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare. Sai na 23 da 24 Alhaji Lawal Shehu Talhat ya dauki nauyin NTA Zaria daga 3 zuwa 4 na yamma da kuma Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma. Sai na 25 akwai Alhaji Abu Mu'azu Yariman Kashar ya dauki nauyin Progress Radio Gombe FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare kamar yadda ya saba shekaru da dama. Sai na 26 akwai Alhaji Abdul Dola Fombina FM Yola FM 101.5 daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai Honorable Ahmad Wadada Aliyu Sarkin Yakin Kefi ya dauki na 27 Maloni FM 95.9 Kefi Nasarawa State daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai Alhaji Usman Abdullah Harun matawallan Hausawan Ankara Ghana ya dauka a Hijira TV Ghana 4 zuwa 5 na asuba, sai kuma 3 zuwa 4 a Nigeria time da Ghana time. Nigeria time 4 zuwa 5 na asuba, Ghana time 3 zuwa 4. Sai na 29 da na 30 akwai Finex Habitat Limited sun dauki BRTV Maiduguri TV station 4 zuwa 5 na yamma, sai BRTV Radio FM Maiduguri daga 9 zuwa 10. Sai Malam Inuwa Foundation Hadeja sun dauki nauyin na 31 zuwa 36. 31 Rahama TV Kano daga 7 zuwa 8 na yamma, Jigawa Television Dutse daga 10 zuwa 11 na dare, Freedom Radio Dutse FM 99.9 daga 3 zuwa 4 na yamma, Radio Jigawa Dutse AK daga 8 zuwa 9 na yamma na dare, Sawaba FM Radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na hantsi, Muhasa FM Kano 92.3 daga 12 zuwa karfe 1 na rana. Sai na 37 da 38 Sheikh Ridwan ya dauki nauyin Alhaji Alfa Radio na Kumasi Live da kuma maimaici karfe 11 zuwa karfe 12 insha Allah ta'ala na rana. Sai iyalin wani gwamna da ke neman addu'a na alheri akan Allah ya bawa mijinta ikon sauke nauyin da ya dora masa, ta dauki nauyin na Alfijir Radio Katsina daga 5 zuwa 6 na yamma. Sai na 40 akwai Sufaye Investment Nigeria Limited sun dauki nauyin na 40 Taswira TV daga 4 zuwa 5. Sai na 41 akwai Landmark FM Fantagora Niger State Alhaji Rabiu mai Bajaj ya dauki nauyin 2 zuwa 3 na rana. I hope na wadda sunan da be. Sai hukumar gudanarwa na Albani TV Zaria sun dauki nauyin a Albani TV daga 3 zuwa 4 na asuba. Sai Alhaji Muhammad Murtala Saleh Santurakin Ibbi ya dauki nauyin na 43 da 44. 43 Haske TV Jalingo Taraba State daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Haske Radio FM Jalingo shi ma daga 8 zuwa 9 na dare. Sai na 45 akwai Legend FM 98.7 Daura Kaduna State. Wani bawan Allah mai suna Yasir Arafat ya dauki nauyin 8 zuwa 9 na dare. Dukkanin wanda suka dauki nauyin wannan Allah ya biya su da gidan aljanna. Allah ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai, saboda shi ma wannan fa a musulunci ciyarwa ne. Saboda ciyar da zuciya ruhi a musulunci yafi ciyar da gangan jiki, tare da cewa ciyar da gangan jiki abincin shi ma iya da muhimmanci. Kada mu riga ondaretin masu idans da sakon Allah zuwa ga al'umma, kuma a mafiya yawan lokacin zaka samu kuma su ne masu ciyarwa. Yanzu a wannan listin akwai mutumin da na sani a bara da ta gabata ya dauki nauyi a nan da dama. A bara a cikin jiharsa daga Northwest, ina da yakinin abinci ya raba trailer na abinci sun kai guda 10. So kaga waɗanda suke hidimar a nan a can ɗin ma su ne a me a safin gaba. Waɗanda kuma ba su ciyarwa na abinci su ne ko ba su ciyar da wa'azi, su kuma aikin su ne suna jiran kowa ya aikin alheri su masa hisabi. Duk wanda ya aikin alheri sai sun yi comment, amma su ba su taba aikin alheri na naira 100,000 ba a rayuwarsu. Babu ana cire nan ba inda suke ciyarwa. In wani ya ciyar su ce nasa bai kyau ba, in wani ya yi su ce a akaza, in wani ya biya su ce ana cikin yunwa, waye ce a biya kudin rediyo. Su aikin su yi wa jama'a hisabi, amma su kuma fala saddaka wala sallah, su babu wani aikin alherin. Azumin ma ba a yi sa ba suna yin sa sun bata shi da surutu. Shi kansa azumin ya lalace. Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan munanan ayyuka. Allah ya ba mu ikon ciyarwa don neman yardarsa. Tambayoyin da karanta maka ko za ka karanta ko a cigaba da punishment? Ka karanta din da bai sabu ba ne. Engineer Silla. Ko dai a yafe maka? Ka karanta din, ka karanta. To an yafe masa amma ya karanta. An yafe amma ya karanta.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malami tambaya ta farko yake cewa Allah ya ji kan iyaye tsari, yake cewa please malam ni mace ce, idan al'ada ya ɗauki bayan la'asar wata sallah ya dace na sallata, haka nan idan ya ɗauki bayan sallar isha'i ko bayan sallar asuba, I am confused about it. Asalamu alaikum.
To Allah ya jika iyaye, amin ya hayyu ya qayyum. A sha ruwa lafiya, mun gode da addu'a. Allah ya bamu ikon shan ruwa lafiya. Da stress ne mun yawa a jikina, ina muku tari. Zama na na farko a kujerar, haka da ji ana juya ni a kujerar, amma sai in daure Allah ya taimake ban dauka kun gane ba. Tsakani da Allah ban dauka wani ya gane ba, ko akwai wanda ya gane? To har ga Allah kujerar ina kai sanda na ji an juya ta gaba ɗayanta, hanai haka da ido na sai na buɗe. Na? Haka ne. To amma ba damuwa, zai da na fara karatun kuma insha Allah shikenan sai na fara jin normal sosai sosai. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. A tambaya da kika yi na cewa idan jini ya ɗauke ko kuma al'ada ta tsaya bayan sallar la'asar da kuma me? Ko bayan sallar isha ko bayan sallar asuba, wata sallah za a rama? Ibnu Qudama rahmatullahi alai cikin Al-Mughni ya yi magana gamsasshiya akan salloli da za a rama idan al'ada ta tsaya a cikin al-Mughni nasa mujalladi na farko shafi na 238 zuwa 239 yana cewa wannan fatawa da ya kawo ita ce fatawa ta Abdullah ibn Abbas ita ce fatawa ta Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu a ɗan bayansu daga tabi'ai zuwa abin da ya biyo baya ita ce fatawa ta Sa'id ibn Musayyib ita ce fatawa ta Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai rahmatullahi alayhi ita ce fatawa ta Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri rahmatullahi alayhim dukkanin sun yi tarayya akan yadda za a rama salla idan al'ada ta tsaya wa iyaye mata na farko idan bari ne bayanin duka ina fatan amsan ki zai fito zai fi mun sauki idan al'ada ta tsaya wa mace misalin karfe 12 na rana dab da lokacin azhar anan za ta yi tsarki sai ta sallaci azhar kadai idan al'ada ya tsaya mata bayan azhar kaman karfe 2 na rana anan azhar na kanta la'asar na kanta sai ta yi azhar ta jira la'asar ta yi ta idan al'ada ya tsaya mata kaman misalin karfe 4 ko 5 ko 6 na yamma lokacin la'asar amma magariba ta kusa ba ta iso ba anan za ta sallaci azhar za ta yi la'asar Ibn Usaymin rahimahullah ya kara da cewa idan abun da ya saura gabanin shiga magariba kwatankwacin raka'a ɗaya ya saura sai ta fara yin la'asar da lokacin ta ne dan kada ta kubuce sai ta dora azhar baya idan kuma lokacin da ya kai a sallaci raka'a 5 yace sai ta yi azhar raka'a 4 sai ta dora la'asar ko da raka'a ɗaya ta samu a cikin la'asar a muktanin lokaci ya wadatar da ita idan kuma ya dauke mata bayan magariba kaman karfe 7 na yamma anan babu azhar da la'asar akanta amma akwai magariba akanta sai ta yi magariba idan ya dauke lokacin isha kaman 8 ko 9 ko 10 na dare za ta yi isha kuma za ta yi magariba idan ya kai karfe 1 na dare 2 na dare har a yanzu akwai magariba akanta akwai isha akanta saboda me saboda suna iya tarayya lokaci daya sannan idan ya dauke dab da asuba bata yi shigo ba amma kuma dare yayi a wannan lokacin a babin zarura ana iya sallatan isha dan asuba bata yi ba to anan za ta yi magariba kuma za ta yi isha sai kuma ta jira asuba sai ta sallace ta idan ya dauke alfijir yake to lokacin asuba ta yi to anan ba magariba babu isha amma za ta sallaci ita sallan alfijir na me na asuba akanta mafhum tayyib wannan ka'ida shine yadda malamai suka yi maganganu akai shine fatawa ta Ibn Qudama rahimahullah kuma nastin fatawa ita ce fatawa Abdurrahman ibn Auf ita ce fatawa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu har masu inkari suke wa Ibn Abbas inkari idan yana fatawa akan lokacin sallah cewa to ai da kake ta wannan hukuncin lokacin sallah ma ai bai zo a Qur'ani ba sai ya ce lokacin salloli guda 5 duka sun zo a Qur'ani yace sun zo aka ce me dalilin lokacin salloli sun zo duka a Qur'ani yace maganar da Allah ta'ala yace subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun wannan zai zama cikin suratul rum aya ta 17 da 18 yace wannan lokutan na sallah ne Allah ya kira abinda muke kara fahimta shine azhar da la'asar ababin darura suna tarayyan lokacin sallah ɗaya ne ke sa a lokacin tafiya ake hada azhar da la'asar ko lokacin ruwa ko lokacin jam'u lil haja sannan magariba da isha na iya tarayya lokaci da yasa ana kasaro ake hadawa a halin tafiya ko a halin ruwa ko kuma abin da ya kama da wannan mafhum tayyib don haka sai yace a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya kira lokutan sallah guda 5 da yace fa subhanallahi na tumsuna anan lokacin da kuke yammata sai yace magariba da isha ne mun samu sallah nawa 2 wahina tusbihuna da lokacin da gari yake wayewa sai ce wannan sallan asuba ne salatul fajr mun samu sallah nawa 3 sannan kuma godiya ga Allah a cikin sammai da ƙasai wa ashiyan sai ce da yammaci shine sallan la'asar mun samu nawa 4 wahina tuzhiruna shine sallan azhar mun samu nawa 5 kaga fasubhanallahi hina tumsuna kaga magariba da isha wa ashiyan wa hina tudhiruna azhar da al-asr kaga lokaci da Allah ya hada su wannan sun zo a kalma da wannan kuma sun zo a aya daya ita ce aya ta 18 a cikin rum amma hina tumsuna kuma yazo magariba da isha a cikin aya daya kuma a kalma daya a aya ta 17 don haka ala ayi halin magariba da isha da azhar da al-asr suka yi tarayya a lokacin sallah musamman a halin tafiya ko halin garura ko wani hali wanda yake na kunci wallahu ta'ala a'lam ina fatan dai amsa ta tafi a cikin wannan bayanin ko to wallahu ta'ala a'lam na'am
sai ni tambaya ta gaba ne cewa da fatan amuri lafiya mana Allah ya fara wa rayuwa albarka tare da ni san fara
amin
to mana ni musulmi ne ne na gaske da garin boci mana tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya tafi matarsa sai ke ku amma yana bibiyanta ya hana ta yin aure sa'an nan malam ku shagowa lafiya daga hukuncin musulmi a ita
to assalamu alaikum warahmatullah muna godiya da addu'a da fatan alheri na asharuwa lafiya a musulunci a magana mafi inganci a musulunci bayan shika uku haramun ne a ƙara maimaita aure har sai ta ƙara aure ibnu qudama rahmatullahi alai cikin littafin sana al-mughni mujalladi na 10 namba na 549 ya ce yin aure bayan shika uku haramun ne da nassin qur'ani da kuma nassin sunna cewa haramun ne har sai ta ƙara sabon aure bayan ta ƙara har kuma sai an samu mu'amalan aure da mijinta na biyu a nan kuma ta ƙaura cewa yin aure da ake cewa na kisan wuta yin auren kisan wuta baya halatta shine dan ta je ta auri wani ta fito a gidan ta koma gidan mijinta na farko wannan baya halatta sai dai kawai ta yi aure na biyu in jarrabawan shika ta bu aka rabu sai ta koma gidan na farko yace wannan haramun ne a cikin littafin sana al-mughni mujalladi na 10 namba na 549 cewa da nassin qur'ani haramun ne saboda Allah ta'ala yace fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha sai ce me fa in tallaqa muhallu shahid fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra wannan zai zama bakara aya ta 230 kenan ko amma ta bayan ta mana da munasaba da yace at-talaqu marratan fa insakun bima'rufin aw tasrihun bi'isarin kaga shika biyu ne kake da ikon kome na uku sai Allah ta'ala yace ko ka rike ta kar ka sake ko kuma in ka sake ta anan sai kawo aya ta 230 rike cewa fa in tallaqa fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira in ya mata shika na uku bayan guda biyu na farko to na ukun idan yayi baya halatta ya mai da ita har sai a ruwa ne namiji wanda yake ba shi ba mafhum tayyib kaga nassin qur'ani a fili yake sai ta ƙara aure in a hadisi ne ga hadisin rifa'a radiyallahu an bai sake iyalinsa hadisi ne muttafaqun alayhi Imam Muslim ya kawo shi hadisi na 1433 Rifa'a ya sake matarsa bayan ya sake da sai ta je ta aure Abdurrahman ibn Zubair radiyallahu anhu hadisin na Aisha da ta aure Abdullah Abdurrahman ibn Zubair sai ya zama bai yi mu'amala na aure da ta ba sai ta fito sai ta koda kokarin ta koma gidan mijinta na farko sai aka tambaye manzo Allah sai ya ce a'a har sai ya zama mijinta na biyu yayi abin da mijinta na farko yayi da ita mafhum da wannan sai yake bayyana cewa a sunna ba a iya komawa har ma sai an samu mu'amala ta aure da miji na biyu kamar yadda ya faru da miji na me na farko tukunna take iya komawa zuwa gidansa wannan a takaice shine amsa don haka mijin da yake neman ta bil hakika matukar bata kara aure ba iya nema ya jefa su zuwa ga halaka ne yadda ake zuwa a ce wai an samu wani malami ya ce za a bada sadaka za a yi yanka za a yi kaza ana iya mai da ita wannan bai tabbata ba a musulunci dole sai kai hakuri ai shari'a ta baka chances ta baka na ɗaya kai ta ƙara baka na biyu ta ƙara baka na uku kuma yanzu za ka je komawa ba an maka last warning da yawa kai ma a baka 3 chances duka karar da su until kada bukata ka koma to sai kai hakuri wani shi ma ya fashe ta idan daga baya kuma ya sallama sai ka koma amma a yanzu dai kan ba yadda ka iya kan kat musulunci ya rufe koma ba yadda ka iya sai ka jira wani yayi insha Allah Allah ta'ala ta samu wani lafiya wallahu ta'ala a'ala jiya mun tsaya a cikin ayata in zan tuna 110 a cikin Ali Imran darasin mu na biyu a watan Ramadan hijira shekara ta 1445 mun yi rabin ayar ina fatan za mu kammala ta sai mu shiga aya ta gaba ta 111 zuwa ta 112 insha Allah gwani Abdullahi Abbazariya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب
jazakumullahu khaira wai ba a rasa nono a riga in na bashi zai tayi ne gare na tsaye da shi ko Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya ce sai mu gobe kiyama jiya mun tsaya cikin aya ta 110 a Ali Imran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون من تفسير ربن ايه muka tsaya kuntum khayra ummatin ku al-ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance mafi alherin al-umma ukhrijat lin-nas ba wai wanda aka cire ku daga cikin mutane ba a'a ukhrijat lin-nas wanda aka cire ku don mutane su yi koyi da ku aka cire ku don me don mutane ku zama jagororin mutane ku zama masu karantar da duniya adalci masu karantar da duniya rukun amana masu karantar da duniya tausayi da jinkai da gaskiya da sanin ya kamata wannan aya ke bayyana duk mai koyi da fiyayyen halitta ana so a same shi abun koyi ne a duniya dan me dan an ce ukhrijat linnas in a kasuwa ne a same ka da gaskiya maganar ka dai ce a same ka kuma magana ɗayan akwai tausayi da kuma rahusa a kasuwancinka in a ofis ne a same ka mai amana ne mai adalci ne mai gaskiya ne mai adalci ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mai riƙon amana ne baka cin amanar da aka baka mai tausayi ne inda doka ta baka dama ka yi tausayi in mai sana'ar hannu ne a same ka baka kari alƙawari ya zama ana so ya zama ko me kake yi ka zama abun koyi ne na cewa kai wa na fa harkar sa mutumin kirki ne shine ukhrijat lin-nas an fitar da ku don mutane su yi koyi da ku kamar da Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi ya faɗa, ta'muruna bil ma'rufi, kuna umurni da abi Allah, shine na biyu, kuntum khayra ummatin fid da'wa, ta'muruna bil ma'rufi, umurni abi Allah, na biyu, wa tanhauna 'anil munkari, hana sabon Allah, wa tu'minuna billah, kuna imani da Allah guda hudu ne. Jiya mun yi magana akan shurutul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar guda hudu, kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Wahidi at-Tamimi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin tafsir al-Qur'an al-Karim nasa karkashin aya ta 104 a cikin Ali Imran, cewa na farko nayi magana akan su ba sai na maimaita ba, kawai zan ambata su ne jiya a ran ma kawo ayoyin da ke goyen bayan su duka. Na farko ya zama kana da ilimi na shari'a da kuma ilimi na matsalar da kake fatawa akan ta, in medicine ne, in engineering ne, in geology ne, in kasuwanci ne, dole ya zama kana da ilimi akan halin da ake ciki. Na ba ku misalin gayyata na majma'ul fiqh al-islami da suka mu, banda wannan wata hudu da kadan da suka wuce, presidency na United Arab Emirates sun gayyace ni the same akan suna so a ba su fatawoyi akan aiki da smart chips. Smart chip su ne abubuwan da ake kerawa yanzu ake sawa a jikin dan adam, in aka saka maka kana zaune a nan kana iya kashe electricity daga gidanka, zaka iya kunna wani abu da ke cikin kitchen ɗinka ka kunna wuta ka dumama abinci gabaninka, koma in yi kana iya kashe shi daga nan, yana jikinka, kana iya zuwa airport ba sai ka ba da boarding pass ba, kawai in taka aka yi scanning za a ga boarding pass ɗinka a hannunka yake, in ka zo office ba sai ka sa ki ba, in ka zo kawai ka zai iya scanning sai office ɗinka ya bude maka. Akwai wanda ake sa musu da rashin lafiya, ana iya sa shi a cikin abin da ya shafi Parkinson ko wani brain damage da yake partial ko wani abu na gabbai. Kasar suka shirya taro suka gayyaci malaman addini da masana kimiyya aƙalla mutum 150 aka je aka zauna, musamman suka gayyacin daga Najeriya, na je a nan Abuzabi aka yi gayyata ce ta shugaban ƙasar, kuma shi ya sauke mu shi ya yi komai, cewa mu duba wannan abin a kimiyyance da kuma a mahanga ta addini a ba su fatawa, don suna so su fara aiki da shi a wurin da ya halatta da wurin da bai halatta ba. Wannan yake bayyana mana duk ƙasa mai tsari in za a yi fatawa haka ake yi. Da dama dai na san sun ga watakila video clips ɗin na presentation ɗina kaɗan da ya fito, wannan ba a samu complete ba har yanzu, amma dai ɗan kaɗan ɗin wanda suka saka a television ne a ƙasar aka samu, irin na news da aka saka ne, to shi ne aka gani. Amma akwai paper ɗin na san an yi sharing ɗinta a Twitter da Facebook, ina zaton an sa a website. Wannan duka yake bayyana mana in fatawa ta zo ba wai sanin aya da hadisi kadai ke wadatar abu ba da amsa ba. Yanzu waɗanda aka tara an tara manyan malaman duniya, amma dole kuma a nemo wanda suka san kimiyya din su zo su yi bayanin yayi smart chip din yake aiki, yayi ake sa shi a jiki. Akwai likitoci a wajen, na ga likitoci daga America, likitoci daga Ingila, likitoci daga Faransa, manyan malaman musulunci na gansu daga Saudi Arabia misali, na ga wasu daga Kuwait, na ga wasu daga Egypt, hatta waɗanda suke irin Sheikhul Azhar Mufti Diyarin Misriya sai an gayyace su. Sannan a dubu wanda suka san kimiyya wanda ake ga an dogara da su musulmai ne sun sani, sai a kawo su zo su zauna su yi bayanin abin a kimiyyance, sai a kalli abin a mahanga ta shari'a, sai a bada fatawa. So aka zauna aka yi fatawa, kaza ya halatta, kaza na kai matsayin wajibi, kaza yana iya kawo matsayin haramu, kowanne an raba. Wannan shine ministry na addini na kasar suka dauka, yanzu shi ake nema a mai da shi doka akan al'amarin. Shi yasa nake cewa duk abu na addini mu daina gaggawan magana akai, mu rika kokarin haduwa waje ɗaya mu yi sharing fahimtar mu na juna gabanin a yi magana akan sa, yana da matukar muhimmanci. Kuma irin wannan gayyata an sha mana su a duniya, wata ɗaya da kaɗan da ya wuce ina Mauritania, cikin irin wannan ne shugaban ƙasar ya gayyace mu na Mauritania akan yaya za a gyara makarantun tsangaya a duniya, wani tsari za a shigo da shi, menene challenges ɗinsu da kuma menene nasarorinsu. To ni product ne na tsangaya, na ji daɗin gayyata, gayyata ne daga president da kuma ainihin Muntada Silmi, wato kamar council na zaman lafiya na Africa, su suka shirya. So duka akan tsangaya aka yi taron yaya za a duba irin conservative system na karatu, menene alherinsa, menene kalubalensa, ya za a kyautata shi. Mu da muka yi system ɗin ai mun san alherinsa, mun zauna mun yi karatun Qur'ani, hakan gaya mun rubuta mun wanke mun san yadda hadda take ƙarfi a wurin mun yi sato mun yi jadare duk waɗannan haka ake kwana ana yi so mun san alkhairansa kalubalen da ke ciki mun san wasu daga cikin su mun sani akwai bukatun gina musu ajujuwa akwai bukatun gina dakunan kwana akwai bukatun yadda ake taimakawa boarding schools na gwamnati waɗannan tsangayin a riga ba su abinci ana ciyar da su fi sabilillahi su ma ƴan ƙasa ne akwai bukatun kula da lafiyarsu akwai bukatun koya musu sana'o'i a da ai wanda abin da aka fi shine kawai me dinkin hula yawanci shi aka fi a da amma mu muna tsangaya mun koyi dinki zan hauke ki na maka dinki duk wani wanda yake jin shi madinki ne to ni ma Isa zan ce madinki ne kuma har ga Allah har ina karantarwa a jami'a ina dinki ban daina ba a gida na akwai dinki akwai keken dinki da in ta kama ana dinki kuma har a yanzu ban cire tsammanin nan gaba za a yi dinki ba amma ka san ne ni zama ka dinki za ka sha kudi a rama sai ka shirya ko yawwa amma dai zan maka ɗaya na fi sabilillahi har a yanzu ban cire tsammani nan gaba za a fito da tsarin dinki na musamman ba don damar ta samu na a yi haka so waɗannan al'amura duka suna da muhimmanci koya musu sana'o'i koya musu kasuwanci ba su jari gina musu ɗakin kwana da kuma kawo tsari na ba su ijaza yanzu ka tafi irin jami'ar Misir da Murtaniya za ka yi kadun zangaya za a baka ijaza in an baka ijaza hukuma na iya aiki da ijazar a ɗauke ka aiki an baka ijaza to yanzu sai mutum ya haddace Qur'ani duk duniya an san mahaddaci ne illarsa ɗaya bai yi waye ba bai ne ko ba bai samu BSc ba bai samu BEd ba kuma duk jami'ar ba wanda ya kai shahadan Qur'ani sai a ce wai ba a yi da mai ilimi ba ne wai ka duba wani zalunci wai mahaddacin Qur'ani wai ba mai ilimi ba ne don me wai don bai da falle takarda guda ɗaya amma wanda ya karanta sociology ya gama da first degree an amince shi mai ilimi ne sannan wanda ke zaune yake haddan Qur'ani yake tsangaya yake karanta muktasar yake haddacewa wai shi ana irgawa wanda suke out of school wai shi ma out of school yake wai shi ma baya makaranta mutum na haddace Qur'ani ka ce baya makaranta wannan duka tsari ne da sai an gyara shi dole wanda ya haddace Qur'ani system ya recognize masanin Qur'ani ne mai ilimi ne kuma dole amince in ba haka ba mu yi addini adalci ba ba mu yi al'umma adalci ba kuma Qur'ani ba in akwai mabiyi wani addini shi ma da yake da karatu a littafinsa hukuma sai ta recognize nasa ba laifi ba ne daidai ne haka waɗannan irin yadda ake tsare-tsare kenan a duniya Allah shi sa mu wanye lafiya na'am don haka waɗannan su ne sharuɗa na da'awa na farko ilimi akan shari'a da halin na biyu kada a hana abu dalilin hana ya kawo illar da ta fi shi girma ko ɓarna da ta fi shi girma ko na uku ya zama in an hana hanan yana da amfani na huɗu mai karantarwa ya kwatanta ganin duk abin da ya ce a yi yanayi abin da ya ce a bari yana bari bayan waɗannan sharuɗa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ke sai ya ce kuma akwai ladubba na da'awa ladubba na da'awa ya tsananta akan guda biyu cewa duk mai da'awa ya dage ya mallake su suna da sauƙin faɗa a baki amma a aiki suna da wahala ladabi na farko shine duk mai karantar da addini liman ne mai ta'alim ne mai karantarwa a islamiyyat ne mai karantarwa a tsangaya ne ko a zaure ne mai wa'azi a ƙauye ne ko a gari ne ko a ƙasa ne duk mai karantar da addini ladabin farko sai ya zama mai hakuri idan babu hakuri aikin ba zai yi ba idan babu hakuri aikin ba zai yi ba ba zai yiwu ba in baka da hakuri kuma za a yi ta samun matsala kata-kata in babu hakuri za a yi ta tukka da warwara dole sai mai karantarwa ya zama mai tsananin hakuri ya ji ya yi kaman bai ji ba ya gani ya yi kaman bai gani ba a zage shi ya yi kaman bai shafe shi ba sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu mutuncinka dukka ka haƙura da shi ka kare addinin Allah Allah zai kare ma mutuncinka shine aikinka amma lokacin da kace zaka hada kare addini da kare kanka wani ya zage ka wai ce zage ni ai azzalimi ne wani kaza ba za a fahimce ka ba kai ka hakura da mutuncinka wajibi ne kai sadaka da mutuncinka sai ka kare addinin Allah shi kuma Allah zai kare mutuncin naka ba mutumin da zai iya zubar da mutuncin wanda Allah ya kare duk abin da aka gwada shi ba so kar ka bata lokacinka akan wannan ka zama mai hakuri ka zama mai hakuri da tsangwama irin waɗanda suka tashi da mu tun a Gombe muna karantarwa shekara 25-30 zuwa waɗanda suka ta zauna da mu a Bauchi muna karantarwa ga irin Aran Ma'isa, ga irin injiniya Ibrahim, wanda a masallaci na a gabana suka yi haddan Qur'ani musamman irin Ibrahim. Inda ba hakuri, aiki na addini ba zai yi ba, sai ka zama mai tsananin hakuri da juriya. Yana da wahala hakurin, amma sai ka yi. Shi sa duk inda ake maganan wa'azi ko masu wa'azi sai an kira hakuri. A rama ba mu koda misali daya a Qur'ani.
Ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
Inde ba zan yi hadama baka bani ta cikin suratul an'am. Gadi na alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibuna.
قل نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ولو كان كبر عليك إيرادهم فإن استطعت.
ولو كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى
جزاكم الله خيرا. waɗannan misalai biyu sun yi. Na farko da Aran Ma ya kawo a cikin kissan Luqman ne da ke yi wa ɗansa wa'azi tun daga walaqad ataina Luqman al-hikmata an ishkuru lillah aya ta 12 a suratul Luqman har zuwa muhallul shahid da yace ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'rufi wanha anil munkar sai yace wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur aya ta 17 kenan. Wannan Luqman nayi wa ɗansa wa'azi sai yace ya kai ɗan ɗana ka tsaye da sallah, kayi umurni da mai kyau, ka hana mummuna sai yace kayi hakuri akan abin da zai same ka, dan wannan iya daga cikin manyan al'amura. Yan uwa nawa a Najeriya akan karantar da addini suka rasa rayukansu? Mutum nawa ne in babu hakuri za a iya yi? Da tun gaban nasarar an watsar da ita an hakura akan karantar da addini, wani irin barazana ne wa raina ba a yi wa ba? Ga dai Ibrahim na tare da ni har a gidana ya zauna. Misali da ke baku, injiniya Ibrahim Sila, a kawo takarda a gidana tun ina Bauchi. Farkon fitowar aƙidun haramta karatun zamani, za a kashe ni, za a yi attack ɗina. Ni na san an kawo takarda ɗaiɗai ya kai sau 27. Takwairan da aka kawo na ɗauka, ina shiga gidana da daga tare daga wa'azi ƙarfe 1:30 da dare na shiga gida, ina karanta takardar sai na ajiye a gefe, sai na yi azkar, sai na kwanta na yi bacci. Iyalina ta shigo ɗaki ta ɗauki takardar sai ta karanta, sai ta ga ana rantsuwan wai za a kashe ni wallahi a daren nan, kuma ni na yi bacci har gari ya waye. Asuba ta yi bata yi baccin ba, wai tana mamaki na yi bacci. In tashi da asuba na fita sallah na dawo, ta ce kuma ka yi bacci? Na ce me baka karanta ka da? Na ce na karanta. Me a cikin? Na ce kaza aka ce. Kuma ka iya bacci? Na ce to raina a hannun wa yake? Ba hannun Allah yake ba? Kuma duk karantar da jama'a da muke cewa ba mai ɗaukar ranka sai Allah, ba mai rayuwa sai Allah, in kun muka firgita mun zama ba da gaske muke ba. Ai a yanzu da muke raye ba wai makiyinmu na so bane, a lokacin ne bai yi ba. Law sabara alqatilu lamata almaqtul. Har ba a BBC an shiga shekara fa da suka wuce an ce a kashe ni, ko ya hana na karantar da addini? Bai hana a karantar ba. A dokar da na saka a lokacin ina office ya sa na canja ta? Bai sa ba. Ba wai mutum bai sarrafa bane, a'a, ran nan a hannun Allah yake. Ba ɗan adam da zai maka wani abu. Inda makiya ko mahasada da muke da su suna da iko a kan ranmu, wallahi da gabanin kashi ɗaya cikin ɗarin nan kusan mu da mun bar duniya. Tun tashi da a tsangaya ina ƙarami, ba wanda ya taba zuwa tsangayar na same shekara ɗaya ban wuce sha haddan Qur'ani ba, tun ban san meye Qur'ani ba, ban wuce shekara biyar shida ba, ake hasada da mu a rayuwa. Ba wanda zai ce ga abin da kamar sai dai kirkira, ma meye tun a tsangaya mun yi fintin kau. Ni tun a harkan ƙwallon ƙafa da nake na sha hasada, saboda a ƙwallon mu ne mayin ɗan ƙwallo. In ka ɗauki iri na irin abokina Dr. Tahir Ino Ibrahim, shi ne limamin Gwamnatin University, Head of Department na Islamic Studies. Lokacin mu ne ake ji da mu ‘yan ƙwallo yara a Gombe, in ana ƙwallo mu ne best ‘yan ƙwallo da ake ji da mu. Da aka yi inter primary mu muka ci kofin farko a Gombe local gama gaba dai muna primary school, kuma shi ya ci mana ƙwallo a final, kuma yanzu limami ne kuma Head of Department ne na Islamic Studies. Da muka zo Boko haka Allah ya taimake mu, babu abin da ba mu sha ba. Za mu wuni a masallaci a jami'a kullum aikin mu karantarwa, sai za a exam mu ɗauki littafin mu karanta, kuma da yakun Allah mu je mu yi jaraba mu yi nasara mu wuce. Ai ba iyawanmu ba ne. So duk abin da ka sa gaba in kana nasara kana da mahasada. A karantarwa in kana yi kana da shi, yanzu jama'a da suke taruwa a nan, ai kun zo koyi addinin Allah ne. To yanzu wani abu shi ya dame shi ya yi, shi gabansa ba za a taru haka ba. Ko yaya Allah ya wani kaza da kaza da kaza bai shi bai masa ba. To a rayuwa irin waɗannan ba a rabuwa da shi, ko ina muka je muna da shi. Kuma haƙuri akan addini, musamman a Najeriya, duk mai addini idan ya ɗaukaka sai ya yi haƙuri, musamman idan kana musulmi, musamman kana ɗan arewa, musamman ana iya ga kana cikin Hausa Fulani ko wata ƙabila da ta yi tasiri a cikin addini, daɗin daɗawa muka shiga aiki mu kuma ana ganin masu karantar da addini ne. Duk ɓatancin da ake so addini ba za a iya ba sai a mana, amma bai taɓa damu mu kuma bai taɓa hana mu bacci ba, kuma muka yi da mutunci muka kammala lafiya kalau. Ina ofis akwai time da suka haɗa shiryawa aka yi, a yi ta bin ƙafata a ci ƙafata sanda aka yi wata 16 aka yi nan ni kaɗai. Wani daga cikin su ya sami ya ce, sir, you should leave this Islamic abubuwa, an kabari za mu barka. Na ce a wannan mutuwa ke raba mu da shi. Wallahi malam haka aka yi. Duk inda na yi wani abu sai an je an yi ta bibiyar rekod a gaya za ta zai, sanda aka yi wata 16 Allah bai nuna musu wata illa ta kwaya ɗaya ba, saboda kariya ce ta sa. Inda da muka je mun yi rashin gaskiya da mun shiga uku, saboda abin da ake nema a tozarta mu, a tozarta addini kenan. Ba wanda aka ci kafasa irin abin da aka bini, babu abin da ba a yi ba. Amma Allah ya ga muna addu'a muna kwatantawa, ‘yan adam muke ba mala’iku ba, muna kwatanta, Allah ya taimake mu a kan haka. Ita harka ta addini sai ka yi haƙuri. Wani zai tsane ka a ofis kaɗai saboda kana fita kan salawat. To mu haka muke, babu inda zan shiga wata harka lokacin ya bambu ta sallah ba. Ka tashi a fita. Musamman a mu'amala kaza sai kaza ka ce a bai halatta ba, a kaza bai halatta ba. Ya zama kana bambance halal da haramun, to ka shiga uku. So ake in an kawo giya aka saka a ɗauki ka handama. In an kawo nama kowane iri ne ka ci. Ka ci rago, ka ci kaza, ka ci alade. Duk inda ka gama ka runguma. To in ka shiga wannan ba ruwan kowa da kai. Ba ruwan kowa da kai. Amma ko grade level 7 kake, in dai ka ce a wannan bai halatta ba, to sai ka yi haƙuri, shine wasbir alama asabaka. Dan ko baka yi wazi da baki ba da aikin ka nan, kana umurni a bi Allah ne, kana hana sabon Allah, sai ka yi haƙuri. Aikin yana da wahala ga duk mutumin da yake da addini. Yana da tsananin wahala. Yanzu duba dan abin da ya faru da dan uwanmu Fadilatu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a Kano. Yadda duk ƙasar ta yi ta, inda ba shi ne a kujera ba, ba wanda zai kula. Ba wanda zai kula. In ka ɗauko wani ɗan duniya ka saka, ba wanda zai kula shi. Amma me dalili? Saboda shakhsiyya ce mai addini da masu addini suke game, suke ga darajarta. Mun gode Allah ya sa an magance matsala da duka ɓangare guda biyu sun yi tunani, kuma an magance an wuce. Mun gode wa Allah akan wannan ni'ima. Allah ya kiyaye na gaba. Gwamnatin jihar Kano sun yi kokari, shi Sheikh da jama'ar da ke tare da shi da sauran malamai na Kano duka sun yi kokari wajen ganin an magance. Haka ake bukata. In wuta ta kunno kai, kar mu bar shi dan yayi nasara, a kashe ta a bashi kunya. Aya ta biyu da nace a ramma ya kawo mana shi dai akan manzon Allah. Da Allah ya ce kadina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Kamar yadda yake cikin suratul an'am aya ta 33. Allah ya ce annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna sanin abin da suke gaya maka yana bata maka rai. abinda suke ga maka yana bata maka rai suka ce wa fa annabi Muhammad mahaukaci yanzu ka zo wurin taron nan ba fa annabi ba ka kalli gwani Abdullahi Abazari ka ce kai mahaukaci ne kafin aran mai Ankara wani ya buge mutum amma su jama'a suka kalli annabi suka ce kai mahaukaci ne wal iyad billah Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun cikin suratul qalam aya ta 2 saboda ni'imar da Allah ya maka kai ba mahaukaci bane annabi Allah da kansa yace annabi abinda suke gaya maka don karantar da addini da kake mun san yana bata maka rai la yahzunuka alladhi yaqulun amma fa innahum la yukadhibuna ba kai suke kareta ba da ayoyin Allah suke jayayya amma ba don haka in kaga ana jayayya da mai karantar da gaskiya ba wai shi din bane gaskiya ce ba a so inda ba gaskiya yake ba wai kula shi ba wanda zai kula shi amma ne ne tinsa ya ce ayi gaskiya ayi amana ayi adalci kar a zalunci kowa to shine dai tinsa don haka ladabin farko shine mai karantar da addini ya zama mutum ne mai hakuri matukar hakuri kuma abinda zai taimaka masu da'awa taimakawa juna karfafa juna in abu ya shafi ɗaya zama ya shafi kowa da kowa duk inda ɗaya daga cikin masu addini ya shiga damuwa kowa ya ji damuwar ta shafe shi inda ɗaya shiga cikin baƙin ciki kowa ya ji baƙin cikin inda ɗaya yake murna kowa ya ji yana murna haka ake bukata a kasance fa in ra'ahu ala khairin baka far'a fa in ra'ahu ala su'in baka alama in muka ga ɗaya a cikin farin ciki sai mu yi kukan murna da farin ciki in muka ga ɗaya a cikin damuwa sai mu yi kukan baƙin ciki da damuwa ladabi na biyu shine ladabi na tausasawa a wajen da'awa Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa muhimmin ladabi ne karkashin Ali Imran aya ta 104 yace iya da matukar muhimmanci duk mai da'awa ya rika selecting kalmomi na tausasawa a cikin maganganunsa saboda me saboda manufarsa shi ba fa kaman dan jarida bane ba wai manufarsa ya fansa ba aji bane a'a manufarsa shine rarrashin mutane don su gane gaskiya su bita shi yasa duk inda ake so a fahimci gaskiya sai an tausasa koda yanzu ka dauki misali yau gwani ya haddace Qur'ani sai fara wa'azi sai ya kira wani abokinsa a gari sai ya zage shi a wa'azi kuma shi ma aran ba ne shin wancan zai fahimce shi ba zai fahimta ba dukkan wani mutum da kake so ya fahimci gaskiya a bakinka kar ka zage shi kar ka aibata shi kar ka zagi iyayensa kar ka aibata su kar ka zagi malamansa kar ka aibata su in ka zo kawai ka faɗi addinin da ka fahimta ya fahimci a lafazin bakinka gaskiya kake so ya gane ya bi kuma kai mai ƙaunarsa ne zuwa ga tsira ba ya gane kai makiyinsa bane burinka shine tona masa asiri kana so ka nuna shi bai iya ba zai fahimce ka ba yasa in Allah ya kira wa'azi ko karantarwa yakan kira tausasawa in fa za ka ga ya kira tausasawa yana yi in yanan sai ya ce amma tausasawa ya fi alheri a rama ba mu misali akan tausasawa a cikin ladabin da Allah a Qur'ani ba mu abin da ya sawwaka
fa bima rahmatin min Allah lizta lahum wa law kunta fadhlan ghalizal qalbi lam tasbu min hawli فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا
wadannan misalai guda biyu da aran mai babu na farko cikin Ali Imran fa bima rahmatin minallahi linta lahum aya ta 159 Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda rahamar Allah ne ka zama mai taushi linta lahum huwa layyin saboda rahamar Allah ka zama mai taushi annabi a karantarwa a mu'amala walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka zama mai kaushi mai tsanantawa lan faddu min haulika jama'a da suke tada kai da kowa ya watsa amma me yasa ba su watsa ba saboda taushinka kana da sanyin hali da taushin hali da ka tsananta ka tausasa da du'an watsa fa'fu anhum wastaghfir lahum وشرط الفائز أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كاجا النبي متوشين كان يتوكا ابن عثيم رضي الله عنه يسأل متى يجيء أسكنس أبو يسمى كوا درجة أكوي أبو بكر دا عمر رضي الله عنهما سيتي أبو بكر متوشين عمر متوشين سيتي أسكنس هو في درجة يتي أبو بكر يأتي عمر درجة رضي الله عنهما me dalili yace saboda masu taushidin a wurin Allah sun fi daraja kenan annabi Abubakar Siddiq mutum ne mai taushi kuma ko annabawa ka duba zaka ga wannan afili na cewa annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala da taushi yana bayanin kusancin sa gare su da darajar sa a wurin sa subhanahu wa ta'ala aya ta biyu ayar da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna duk duniya ba ai kafirci irin na Fir'auna ba amma Allah sai ya ce Musa da Haruna ta me izhaba ila Fir'auna innahu tagha wannan zai zama suratul Taha aya ta 44 ku tafi zuwa ga Fir'auna dan yayi dagawa shi sai ce shine obaron Allah yace ba ba wani Allah sai shi bai san wani Allah ba sai shi in ma akwai wani to an tara allolin shine ogan su gaba daya don Allah ka taba jin wani original kafirci irin wannan wanda yace shi ogan Allah ne amma da aka je mar wa'azi sai Allah yace wa Musa da Haruna faqula lahu qawlan layyinan ku ga ya Fir'auna kalma mai taushi kalma mai sauki kalma da babu tsananta babu cin mutunci in an yi sa'a zai wa asfiya ji tsoron Allah ka duba dai Fir'auna aka ce a tausasa masa wa'azi wannan yake bayyana mana ɗan uwanmu wani lokaci da muna nasiha sai a gagara fahimta har ga Allah manufar shine don addini ya ci gaba me kaunar kake cewa gyara ba wani mutum da ake bukata a tozarta har ga Allah ya sani babu amma abinda muka sani shine koda wanda ya saba maka ne in ka tausasa masa yafi fahimtar gaskiya a bakinka gaban kai da ka muzanta masa in ka tausasa masa zai fahimta akwai wanda za su yi abu na kuskure a cikin Najeriya na addini mu dauki waya ka kira mutum bai dauka zaka kira shi ba kana kira kar makalla kaza mana naji an ce kaza kai ka fadi magana ah wallahi ba haka na fada ba kaza to in ba haka bane sai a gyara da Allah ko kuma in kaza din ne ga fahimta ta wasu wazan da ake ga ma ana musulunci fahimtan ba dai bane da dama wannan mu'amalan ta kyauta da alaka tsakanin mu da su in ka ji mutum yayi magana sai ka kira shi ku buga na ilimi in ka ba shi wajen da ibi nasa da kansa zaka ji wajen karatu yana gyarawa ba sai ya ce wani ya gaya ba kai da kanka zaka ji a darasin ya canja fatawar ya wuce ko bai canja duka ba za ka ga kashi 70 cikin 100 ya dauka ya gyara ai an ci riba amma da zama kai sai ka fara zagin sa anta kafirun munafiq an fulanu fa ila jahannam wa bisal masir ina dai fahimce ka fulanun kafir fulanun munafiq fulanun munharif fulanun mata fa ila jahannam wa bisal masir وقد تقال هذه الكلمة في حق شيخ كبير أو داعية صادق نحسبه والله حسبه أما سيقول أنا باهك الدين يشيو مجبا من فرم باوي أن جريدا مفصا بني أيك مؤيكي يافك ماذا أيك لكتو تمهو كتاني كي لكتا مهو كتاني إن مهو كتيا لكيك باكا دوكا سنك كيما دوكا كذا ومهو كتيا كيما سيكي حقوري دشي بذاكا كيما سدوكا با ka dauki mahaukaci ka kai wajen likita mahaukaci sai ya tafi likita sai zuwa sai zabga masa bari shi likitan yanzu mene sai ka hada da mahaukacin da likita sai a kai su wurin mahaukaci likitan mahaukaci ya hakuri kar da su shi ma zai mahaukacin so likita hakuri yake za a zage mu bai dame mu ba za a mana habaici bai dame mu ba za a mana izgili bai dame mu ba wallahi tallahi billahi ba mutumin da a duniya zai maka wannan ya rage darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala babu shi akwai wanda ya tambaye wai me yasa kai ko an zage ka bai dame mu zai dame ni wa zai rage min daraja wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ko cikin hadisi da al-ikhlas yace wa manzon Allah ni fa yadda Allah yayi ni inna madhi zainun ni fa ina da wata dabi'a in ne ba mutum yana daukaka in ne ba ka a cikin jama'a ko na maka waka ko ne ba ka za a soka in na zage ka kuma wazanni shainun in na zage ka ko na tsine ma ko na maka habaici ka shiga uku zaka walakanta annabi yace zaka lillah annabi yace ba gaskiya ka faɗa ba wannan siffar Allah ne Allah ne kadai zai yi ka daukaka Allah ne kadai zai aibata ka ka kasance duk duniya ba mai wannan siffar me zai dame ka da dan adam in kaga dama ka kafa radio BBC World ka kafa CNN kullun awa 24 kana bakwai ne kake zagi bai dame ni ba ba abin da zaka rage ni da shi duk yabon da ka mana a duniya gabanin kai wani yayi wanda ya bi naka duk zagin da zaka yi da habaici wani yayi wanda ya bi naka to me ba kwar magana babu wani abu sabo ni na tabbatar da din na bawo addini lokaci na Allah ta'ala zai kare ni kuma yana kare ni ba abin da ya dame ni so mu koyi dabi'ar tausasawa dan uwanka mai karantar da addini yayi kuskure a da'awa ko ka ji fatawa ba haka ba da kaje kada zagin sa dauki waya kira shi wanda naji ka ce kaza kasan nan fafanta da ba gaskiya bane ku yi mu nakasha in kuka yi in ya gane gaskiya shi zai je gyara amma sai mu waye gari kaman tarko muke wa juna dama kake ne ma ka ji wani ya dan sullube ko kadan bai ma sulluben ba binciken ka ne ya karanci ba sulluben ne kawai buri ba addini haka yake ba ba addini bane wani lokaci ma matsala ce fiqhiyya sahabbai sun saba tabi'ai sun saba atba'u tabi'ina sun saba amma akai kai ka dauki matsala ce fiqhiyya amma sai ka dauka kaman kauli ɗaya ne duk duniya me yawa binciken ka ne karanci ka samu pamphlet shafi 40 ko 50 kawai ka karanta wani da Sheikh Bakar Abu Zaidi ya rubuta shikenan sai ka dauka wanda kuma yake magana me biya binciken zai kai 70 ko 80 gabanin yayi magana ba kawai wai ba dai dauka ya duba ba kuma in kana so ma kai keke da keke je ka majalisin sa gaban jama'a ka same shi a gaba gare shi ka ce na zo majalisin ku naji kun yi ta fatawa ne ban gaye da sai ce a ran ma ba shi kujera ya zo ya zauna ai anan sai a gane waye mai hujja ko in ka masa haka ma yafi sauki so mu rika koyan reaching out to juna muna gyara wa juna kurakure kowanne a cikin mu ba mu asumi ba wanda baya kuskure kira mutum a waya ka zagin nan ba daidai bane washe gari sai ka ji ya mutuna cewa an mun gyara wanda Allah ya saka da alheri mun gode ga abin da aka ce jama'a an ci riba ko ba ci riba ba an ci riba Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya don haka walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi al-yahud wa an-nasara sun yi imani da manzon Allah yadda suka yi imani da sauran annabawa da haka yafi alheri kuma wannan yake bayyana kalmar law Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa Tafsir Karimin Rahman yake cewa karkashin wannan aya kalmar law da Allah ya faɗa iya ne fi lutfi ne iya magana da ahliya sai yace walau ina ma da za su yi imani kaga ai lutfi ne Allah bai zagi ahlul kitabi sai yace ina ma da za su yi imani in muna kiran waɗanda ba mu kai ba zuwa ga da'awa mu rika aiki da kalmar da ko mutun ya ji zai gane bacin mutuncin sa muke ba ina abokanan zaman mu da muke kasa ɗaya da su ga abinda addini ya karanta kaza kaza sai kai lafazi mai dadi sai fahimce ka amma ka zo shi kake wazi da kace kai arne dan kaza da kaza ka fara ba zai fahimce ka ba shi yasa usulubin qur'ani a wurin da awaiya da muhimmanci walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna daga cikin su akwai masu imani irin su Abdullah ibn Salam irin su Najashi da suka musulunta wa aktharuhumul fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne sun kafircewa annabi Muhammad da Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala mu da su duka Allah ya ƙara mana shari'a ya ba mu ikon bin addinin gaskiya ya sa mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wallahu ta'ala a'lam.